Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6041 da 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya. Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Kamala dake jihar Adamawa. Muna dauke da ƙarin bayani. To kamar kuma kowace ranar Juma'a, yau fili a bude yake, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace, waɗanda kuma za a iya yin su cikin lafazi mara tunzararwa. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna dauke da labaran wasanni. Amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Shugaban ƴan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane 12 a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne a sanadiyar wasan da yaro ɗan shekara 3 ya yi da Risho. Ya shaidawa manema labarai yau Juma'a cewa mahaifiyar yaron da shi yaron da wani ɗan nata sun fice daga gidan, ta bar ƙofar gidan nasu a buɗe, daga bisani wutar ta yaɗu zuwa sauran gidajen. ‘Yan kwana-kwanan sun isa a cikin mintuna 3, kuma Negro ya bayyana rashin rayukan da aka yi a sanadiyar gobarar a matsayin mafi munin da aka taɓa gani a cikin shekaru 25 a birnin na New York. Jami'ai sun ce kimanin ‘yan kwana-kwana 170 ne suka yi aikin kashe wutar tare da ceton waɗanda abin ya rutsa da su. Sun ƙara da cewa aƙalla mutane 4 ne suka ji munanan raunuka.
Kotun tsarin mulkin Afirka ta Kudu ta gano cewa majalisar dokokin ƙasar ta kasa samun shugaba Jacob Zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin daloli na kuɗaɗen gwamnati wajen gyara gidansa. Wakilin muryar Amurka Afirka ta Kudu Thuso Kumalo ya aiko da rahoto daga Johannesburg cewa wannan hukunci zai iya sake ba da damar sake yunkurin tsige Jacob. Wato Jacob Zuma, hukuncin ya samu goyon bayan yawancin alƙalan kotun tsarin mulki. Alkali Chris Jefta ya ce majalisar dokokin kasar ta kasa ɗorawa shugaba Zuma lakin wannan abin fallasar, kamar yadda dokar ta tanada a sashi na 89 na kundin tsarin mulki. Alkali Jefta ya ƙara da cewa majalisa ba ta da iko ko damar aiwatar da dokar ta sashi na 89. Sau tara dai shugaba Zuma ke tsallake rijiya da baya a yunkurin tsige shi. To amma yayin da a yanzu jam'iyyar ANC wadda take jin ragaman mulkin kasar take fama da rarrabuwar kawuna, masana harkokin siyasar kasar sun yi kashedin cewa da ƙyar shugaba Zuma ya tsallake yunkurin tsige shi a yanzu.
To amma a ƙasar Kenya, ƴan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban ƴan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na ƙasar ba. Kenyatta ya yi nasarar cin zaɓe bayan Odinga ya kaucewa takarar, haka kuma ƙwararru na gargaɗin cewa idan har ‘yan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙarin rarrabuwar kai a ƙasar. Mataimakin shugaban ‘yan adawa shugaba Kalonzo Musyoka ya ce abin da kaɗai zai iya dakatar da ‘yan adawa daga gudanar da rantsuwar shi ne hawa teburin tattaunawa.
I'm telling my brother Uhuru Kenyatta, if he's going to abdicate the responsibility of uniting this nation, he should not blame Raila Odinga na Kalonzo Musyoka.
Yace ina sanar da dan uwana Uhuru Kenyatta, idan har bai tabbatar da daukar dawainiyar hada kan wannan kasa ba, to kar ya zargi Raila Odinga da Kalonzo Musyoka a lokacin da muka rantsar da su.
Yayin da Amurkawa da sauran jama'a fadin duniya ke bankwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018, abin da aka fi sani shine bikin da ake yi a dandalin Times Square a birnin New York. Wannan al'ada ta samo asali ne a shekarar 1904, kimanin shekaru 116 da suka shige kenan, inda ake sauko da wata makekiyar kwallo daga saman wasu turaku da aka fa zuwa ƙasa da misalin ƙarfe 12 na tsakar dare daidai. A wannan shekarar za a dauki kwararren matakan tsaro a sakamakon har-haren ta'addanci biyu da suka faru ba da dadewa ba a Birnin, kuma za a yi matukar sanyi, amma duk da haka akwai yiwuwar mutane da dama za su halarci wannan taro. Wasu sabbin aladu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan Sifaniyawa a Amurka. Wasu da dama kan yi bikin shiga sabo shekara ta hanyar cin 'ya'yan inabi guda 12 kowane guda a dakikar agogo guda har zuwa daidai tsakar dare. Kowace kwayar inabi guda na wakiltar wata guda kenan, kuma sun yi imanin hakan na bada sa'a. A al'adar 'yan kudancin Amurka kuma, mata na sa sutura masu kawa, launin ja shi ne zaɓi mafi dacewa wajen samun abokin zama na musamman, wato aure kenan. Launin ruwan ɗorawa kuma ya dace wajen kawo wadatar tattalin arziki. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC. A Najeriya, rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai wani hari a garin Kamala da ke karamar hukumar Michika a jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da karin bayani.
Su dai mayakan na Boko Haram yanzu haka ma sun dau wani sabon salo ne inda suke kaifar mage kayukan da babu hanyar sadarwa ko kuma ke da sarkake shiga wuraren da aka koma, musamman ma na kanan hukumomin Michika da Madagali wanda ke kusa da dajin Sambisa da ke ma zama shekotan mayakan na Boko Haram. Na baba wannan mako shine dare muke da suka yi a ƙauyen Kamale da ke cikin garin hukumar Michika a arewacin jihar Adamawa, inda suka kashe mutum hudu da kuma sace dukiya. To amma kuma ba kowa ne ma ya sani ba, sabili da matsalar rashin hanyar sadarwar, cikin ma waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin da aka kai hada wani ɗan majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale, da shine ma ke wakiltar mazabar Michika da Madagali a majalisar wakilan Najeriya, ya ce shi da kansa da kirne ma ya tsira bayan da ya kwana a kan duwatsu.
Misali karfe 11 mun samu hari a ƙauye a Kamale wanda ya kasance maran da ya faru ina wuri. Mu dai yanzu a hakan ba za mu iya ce ga wanda suka aikata ba, domin yanda abun ya faru ka san dai ya kawo ruhani sosai. Mu dai muna addu'a irin wannan abubuwan kada ya sake faru da al'umma mu, domin ba daɗi sam.
To kaman wani kira kuke wa gwamnati ganin kan cewa wannan wuraren ku wuraren da suke fama da matsalar na Boko Haram, sannan kuma ga matsalar tsaro a yankin.
Kuma Najeriya suna da haƙƙi kwarai da gaske, domin ka gani ka san Madagali da Michika. Yanzu dai mun fara samu wannan harin a Michika, amma ran samu musamman na Madagali. A gani dai wannan ba rana a ce a yi kwanaki biyu ba a samu tashin hankali kamar wa'annan ba. Mu dai suna kira ga gwamnatin Najeriya su san cewa ƙasar Madagali da Michika da kewayenta suna da damuwa har yanzu. Wannan zaman lafiya ba a samu cikakke ba, kuma ya kasance da magagan da ake fada a kan cewa a samu kwanciyar hankali a wayannan wajejen ba daidai ba ne, domin ana wasa da rayukan mutane.
Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da wannan sabon harin, inda mako ta buƙaci jama'a ne da ake kulawa. SP Usman Abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya yi ƙarin haske dangane da wannan sabon harin da aka kan.
Sai misalin 11 da rabi na dare, wasu mutanen ba san ko suwa ne bane ba suka shigo wannan ƙauyen Kamale wanda yake ƙarƙashin Michika local government, bude wuta a dalilin mutane suka ta gudu rayukansu, wasu sun samu raunuka, wasu kuma aka samu aka kashe su. Wani guda hudu sun salwanta, wasu kuma sun ji ciwo suna karɓar maganin zuna asibitocin da aka kai su.
Rahoton na cewa cikin waɗanda ma suka tsallake rijiya da ba hada ɗan majalisar wakilan Najeriya, me gaske batun?
Haka ɗin ne, shi ma abin da ya rusa da shi, amma Allah ya sa ya samu ya an tsira da shi da taimakon mutane da kuma jama'a sauran, musamman 'yan sanda da suke wajen ke tare da shi.
Kewa za ku yi wa al'umma waɗannan yankuna na domin a samu nasarar kakkaɓe waɗannan burbuɗi na mayakan masu bindiga masu sadaukar baya?
Shi kamar yadda muka sha faɗa kullum, shi ne mutane su zama suna sa ido da irin mutane za su dinga shiga cikinsu, wato ta ko dalilin ba da sawu ko kuma ba da kamanni haka nan. To idan ka ga ana sa ido da zaren an ga baki ko kuma bakon nan ba yarda da shi ba, yana da kyau su kokari su sanar da jami'an tsaro domin a tuhume shi a bincike shi.
SP Usman Abubakar kenan da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 ne amma ne saura minti 20. Wato karfe 10 dare saura minti 20 a jihar ta Adamawa da Yamai da Yaounde da kuma Njamena na kasar Chadi. Kafin mu buɗe layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake. Yau sa'adu zungu ke kira da amo mai karsashi. Lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace yan uwana a baki ama bakiya na
amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake yau sa'ada zungure ke kira da abu mai karsashi amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake yau sa'ada zungure ke kira da abu mai karsashi
Allah adraziku kai ka gage sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kulliya ka sallada ayyuma bauta da sani a
cikin yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kira mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne a kan layi?
Allahu barka da yammaci.
Yawa barka da yamma.
To sunana Murtala ina kiran ku daga Garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
Madalla muna jin ka Malam Murtala.
To a bazan shi daga kan abin da ke damu mu na wahala mai ma a Najeriya kuma da Kaduna. Ni gaskiya mune da gwamnatin mu ne shi haka tunda mun ba ta yin lokaci gwamnatin soja ka ganin da shi don Allah shi kilo sai. Ni da ni da ja wani sakiya ana rufin sama rike mai nema ce a kauje nema ya jera trailer din ya tabbatar da Kaduna an ba kowanne gidan mai shi jihar Kaduna mai shi ya haka ruwa na dukan shi amma kan siyasa da su mu kuka ba su ka kuma ya
na ga kaman layin mutala ba shi da kyau bari mu je
jihar
muna magana kan layin mutala ne muna jin ka na Jos Plateau
yawa shi da nake ba magana akan bandotir
haka
da yake faruwa da muke cikin wani akuba gaskiya ba laifin gwamnati bane laifin yan kasuwa ne
to
domin abu nan ayin da muke akwai inda an ba kamfani sun na jiran da suna ganin kamar za a ƙara kuɗin bandotir ne suka koyi suka ki saiwa da talata don mu shiga wahala amma yanzu da kamfani suka fiye mu ko yau dai
To madalla muna gaida wato muna ma mika godiya ga Sabiu daga Jos Jihar Plateau bari mu je Yobe wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam
Kuna tare da Bubu wani zan tafi ta mutu
To malam Bubu muna tare da kai
To yau ni ra'ayina a wannan shekarar da ta kusan karewa ta kira ta dubu biyu da kuma sha bakwai abin al'ajabin da ya bani mamaki na malamin makaranta ne dangane da gwamnati ta ɗan yi sakaci a kula da su musamman wajen biya musu bukatar albashinsu da muhallinsu to a gaskiya ina ba da shawari a ainihin shugaban ƙasa Babu Buhari don Allah da Annabi ya taimaka da malaman makarantar nan domin
malaman makaranta fa su ne ke cikin Najeriya, kuma ilimi gishirin zaman duniya. Malaman makarantar nan su ne suke karantar da kowa, tun daga kan kansila, likita, soja, polis, duk wani ma'aikacin gwamnati.
To muna godiya Malam Buba. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Baba Hassan nake kira daga Niger, daga Bidda Niger State.
To muna yawa, muna jin ka Baba Hassan.
Da Allah, abin da nake son gaya, magana biyu nake son gaya wa gwamnatin Niger. Da Allah da Annabi, ga ma gwamnatin Niger dai ya Rasulullahi taimaka mu mai gyara hanyar Mina da ya tashi daga Mina zuwa Bidda. Bayo to suke yi. Hanya ba ta da kyau, ta taimaka. Kuma na biyu kuma dan majalisa na wakilinmu Bala Faruk, ba abun da ya yi ba mu, da Allah ya dawo gida ya zo yi ma mutane aiki, ya taimaka fi sabilillahi. Abun da nake so ga gure Amerika kenan, kuma Allah ya taimake ku a tashi lafiya.
Amin. Baba Hassan daga Niger. A yanzu dai muna jihar ta Niger. Wani ne kallai? Yawa Abdullahi, muna jin ka.
To gaskiya matsalar wannan mai ni ina danganta wannan matsalar a kan dilalaman. Saboda gaskiya mafi yawan su suna boye mun.
To amma sun fito sun ce ba laifinsu bane, kuma ba su ce ma a ƙara kuɗin mai ba a gidajen mai da suka ƙara kuɗi.
To ai matsalan shi ne na boye mun da ake yi ba a sayarwa. Wasu gidajen mai za ka ce ma akwai mun, amma kuma ba su sayarwa. To ai shi ne nake ganin babban matsalan, kuma ina fata Allah ya sa su gyara.
To sai mu ci amin. Abdullahi daga jihar Niger. Bari mu je Taraba. Wane ne a kan layi?
Malam Umar ne daga Jalingo, jihar Taraba.
Yawa, to muna jin ka Malam Umar.
Magana mai nan na kaso magana. Su yan masu yan kasuwan nan sun saba da zamanin da ake non da ake kiran shi ne subsidy, saboda yanzu shugaban kasa ya zo yana kokarin sa don ya daidaita al'amura a kasa. Su kuma sun saba da zalunci da rashin tausayi, ana ka a kawo kuɗin banza na ƙarya su karɓa, su ba a ka ba da mai, ba za mu sami mai ba, ba za mu samu, sai su karɓi kuɗi kuma su karya sun kawo mai. Yau Allah ya kawo duk tijo da yake fama ya gera mana kasa. Su ji tsoron Allah, duk dukiyar da
To muna godiya Malam Umar. Akwai mutane da yawa a kan layi, bari mu je a Kotis. Kuma wane ne a kan layi?
Sarkin Fulani daga Fadaskin.
Sarkin Fulani, ka bar rediyon ka buɗe, ina ga kaman tana mana kutse a kan tattauna da muke da kai. Ko za ka ɗan kashe rediyon ka matsa da kusa da ita?
Na kashe.
Yawa, to yanzu muna jin ka Tangaran.
Maganan mai nan a gaskiya talakoki suna wahala. Kuma rashin mai din nan, don Allah don Annabi, ya kamata shugabanni su sa baki don Allah a taimaki talakoki. Don wannan abun gaba ɗaya ya untata talakoki, muna shan wahala. Don Allah tsoraki Allah, a tsoraki Allah, don Allah a taimaka mana. Assalamu alaikum.
To wa alaikum salam. Sarkin Fulani daga Potiskum, jihar Yobe. Da fatan waɗanda suke da lakin ɗaukan mataki kan wannan matsala za su yi wani ba a kai. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Ana tare kana magana da Mallam Manajan Nefa Kwankiyal daga karamar hukumar Darazo, shugaban zaɓen ka na karamar hukumar Darazo jihar Bauchi.
To muna jin ka.
To gudunmawa ta da zan ba dai da dangane da mai ne. Gwamnan tarayya ya kamata ta shafi dangane da matsalar da ta shafi al'ummar Najeriya a mai. An bikin Kirsimeti da matsalar mai ga kuma sabon shekara ma. Da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya ƙwarai da gaske. Bari mu cilla zuwa can kudu maso yammacin Najeriya, jihar Oyo. Wane ne a kan layi? Wane ne a kan layi?
Sani Salisu Tirelai.
Yawa, Malam Sani, za ka ɗan ɗaga murya kaɗan don da ƙyar nake jinka.
To alhamdulillah, kana ji yanzu?
Yawa, to dama.
To ina roƙon ɗan majalisar mu na tsakiya na jihar Kebbi. Kamar yadda aka san yadda hali na ƙwarai na kyau samu jiha Alhaji Adamu Aliyu.
Muna jinka Malam Sani.
tun lokacin da ya shiga gwamnati mu ba mu saki so biyu ji magana ta a gidan radio bai je gida ya yi mana wani abu ba kuma bai yi kira ga gwamnati ta taimaka.
Layin Sani ya katse da ya kira daga jihar Oyo amma wato dan asalin Kebbi ne. Bari mu je Jakogi. Wani ne kan layi?
Abubakar ne.
To yau muna jin kamar Abubakar.
Magana na akan polisa ne da Allah.
‘Yan sanda kenan?
Hukumar da take kula da aikin polisa da Allah suna kuntata mana a nan sosai.
Kamar ta wani fanni?
Wallahi ranan gaisuwa za mu ji amma fafur polisa ne yake sai mun ba shi jaka ɗaya kuma sai da muka ba shi jaka ɗayan ma sai da banbaki.
Ya ga muku dalilin da yasa ya nemi kuɗin a hannunku?
Ya ce kawai wai ai kesu nan ne kawai suna neman a ba su na kesu nan ne kawai. Ba wani dalili abin da yake mana kenan ai lokacin sallah ne yanzu su ma a sallame su wani za su je su tafi a wata.
To muna godiya kwarai Malam Abubakar da fatan waɗanda suke da alhakin wannan lamari za su ɗauki mataki akai kuma da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
A ƙasar jamhuriyar Kamaru kula-kula ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar sun je hutun ƙarshen shekara 2017 tunda kulab ɗin New Star ta birnin cinikayya ƙasar Duwala ta ɗauki kofin ƙalubale na gasar kaka'an amma a halin yanzu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suna ta ƙorafi ne na rashin adalcin da hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka ta yi musu ka anda ta ki sanya sunan ɗan takale ɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Vincent Abubakar a jerin sunayen waɗanda za su ɗauki ƙwallon zinare na nahiyar ta Afirka. Wannan ne yasa na yi hira da Zakari masanin ƙwallon ƙafa ne na nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya kan ko matakin da CAF ta ɗauka ya yi daidai?
Bai yi daidai ba gaskiya na yi baƙin ciki sani cewa Abubakar Vincent ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Kamaru bai a cikin wato uku wadda daga cikin za a zaɓe wadda zai samu kofin zinari na wasan ƙwallon Afirka saboda a 2017 ka muke kuma 2017 Kamaru ta ci kofin Afirka kuma ya saka wato ƙwallo da kuma yanayin wato jefa wannan ƙwallon a raga za a duba bayan haka nan kuma a Europe FC Porto da yake wasa shine da ainihin wato saka ƙwallaye ni abin da yake damuna shine ban san wato wani irin mataki wato wannan kungiyar CAF ta dauka ba saboda shi kanshi tsohon dan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar Kamaru Patrice Mbuma ya nuna baƙin cikin shi kuma gaskiya kamata yayi a zauna a yi nazari saboda yayin tafiyan nan gaskiya ba daidai bane ba ban san me wani halaka za dauki wato za dauki halaka siyasa da wasan ƙwallon ƙafa ba bashi da kyau muna kiran wato waɗannan kungiyan su zauna su duba yanda za su saboda waɗannan mutane ukun da suke ne yanzu akan nan shi dan wato ƙasar Masar da shauran gudai guda biyu basu kai wasan da ainihin Abubakar bai sani ba ni gaskiya ban gane wato wannan ɗaukan mutane ukun nan aka ci da Abubakar bai sani ba gaskiya ba daidai ba.
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka na taimakawa jami'an tsaro a Senegal da gudunmawar kayan aiki masu muhimmanci, kayayyakin aikin da jami'an tsaro ke amfani da su ba masu haɗari ba da sauran kayayyaki ga jami'an 'yan sandar ƙasar. A wani biki da aka yi ranar 20 ga watan Disamba a babbar kwalejin horas da 'yan sanda ta ƙasar Senegal, jakadin Amurka a Senegal, Tulinabo Mushingi, ya ce Amurka ta dogara da muhimmancin alaƙarta da Senegal a wannan yanki da kuma jami'an 'yan sanda a matsayin kariya daga barazana daga matsaloli masu yawa da ake fuskanta a ƙasar. Jakada Mushingi ya ce, ta'addanci ya zamo wani abu da za mu ci gaba da yaƙa. Wannan tallafi na kayan aiki da suka hada da na'ura mai ƙwaƙwalwa da majigi da tabaran da ke taimakawa wajen gani da daddare da kayan binciken laifuka da kuma kayan kariya za su iya ba da ƙarin tallafi wajen haɓaka ayyukan 'yan sandan ƙasar. Yayi nuni da a kwanan nan ofishin tsaro da ke ƙarƙashin ofishin jakadancin Amurka, ɓangaren ma'aikata ta tsaro da yaki da ta'addanci gami da yaki da ra'ayin riƙaunaki ƙarawa ya kammala jerin horaswa wadda ofishin diplomasiya ƙarƙashin shirin taimako na ofishin tsaro da yaki da ta'addanci suka shirya domin inganta kariya da rage zafin harin da ta'addanci ka iya haifarwa akan wurare ko kuma yankunan da ba su da tsaro sosai ga jami'an tsaron Senegal da kuma waɗanda za su fara isa wurin da aka kai hari ciki har da shirye-shirye tsakanin ma'aikatu akan shirin yaki da ta'addanci wadda shugaban ƙasa ya kafa doka akai shekarar da ta gabata wanda ake kira CICO a takaice gaba daya kimanin jami'ai 110 ne suka karu da wannan horaswa a shirye-shiryen kwanakin nan wanda ya karfafa dangantaka tsakanin gwamnatocin biyu na Amurka da Senegal tallafin kwanan nan da Amurka ta bayar ya kai kimanin sai farabin biliyan wanda yayi daidai da dala Amurka 739 wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen inganta wannan dangantaka da yake maimaita maganar da shugaba Macky Sall yayi wajen zaman muhawara kan zaman lafiya da tsaro jakada Mushingi yace an jaddada bukatar da ke akwai na hade kai domin samun hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a fadin yankin horaswa da kayan aiki su ne ginshikin samun hanyoyin magance matsalolin kuma muna farin cikin bayar da kariya da koyar da amfani da kayan aikin ga gwamnatin Senegal da kuma samun hanyoyin magance matsalolin yankin jakada Mushingi yace ta wannan fannin muna farin cikin kamba majami'an yan sanda musamman ta bangaren waɗanda ke fara kai dauki waɗanda suka dogara da su wajen yin aiki a yayin da matsala ta afku ko kuma aka kai hari da gangan ga abokananmu yan sandan kasa da sauran jami'an tsaron Senegal mun gode da taimakon muna kuma fatar wannan kayan aiki za su taimaka muku wajen gudanar da ayyukanku wannan shine sharhin da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 2037 USA za kuma ku iya ƙarin bayani ko ganin wannan sharhin a shafin mu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials
wannan kuma shine labaran mu a takeice
Shugaban ƴan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane 12 a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne sanadiyar wasan da wani yaro dan shekaru 3 yayi da harsho. Kotun tsarin mulkin Afrika ta Kudu ta gano cewar majalisar dokokin kasar ta kasa samun shugaba Jacob Zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin dalolin kudade wanda gwamnatin wajen kasar ta tara. To amma a kasar Kenya ɗan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban ɗan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na ƙasa ba. Kenyatta yayi nasarar cin zabe bayan Odinga ya kauce wa takarar haka kuma kwararru na gargadin cewa idan har ɗan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙarin rarrabuwar kai a kasar. Yayin da Amurkawa da sauran jama'a a fadin duniya ke ban kwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018 ga abubuwan da Amurkawa ke yi wajen nuna murnar shiga sabuwar shekara. Wasu sababbin al'adu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan Spaniyawa a Amurka, wasu da dama kan yi bukin shigowar sabuwar shekara ta hanyar cin 'ya'yan inibi.
To a gaida ke Hausa masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Yanzu a madadin ita Hafsa dan mai suru da ta tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shiri baki ɗinsa sai injinan mu Malama Zainab Abdulrahman Muhammad Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC